لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 22 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442, wadda ta yi daidai da ranar 4 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya. A yau za mu yi majalisi na 22 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da lafiya da albarka,
amin,
sauran garuruwan musulmi,
amin.
Yau insha Allah za mu koma mu sake dauko karatunmu daga aya 160 kissar Annabi Lot da mutanansa insha Allah. Amma kafin nan, kamar yadda muka saba, za mu karanta tambayoyi da ƴan uwa kuka rubuto. Akwai tambayar da tazo ta cikon tambayar da ta zo ta wata baiwar Allah da ta turo, ta ce kamar mace, a ce mace tana da aure, sai cikin Ramadan tana so ta samu ladan sallar dare, sai kuma mijinta ya neme ta, to sai ta ki zuwa wajen mijinta saboda ta yi sallah, shin ta yi daidai? Ta ce Allah ya ƙara lafiya, thank you, amin. Ba ta yi daidai ba, saboda abinda za ta yi na fila ne, shi kuwa mijinta ya neme ta ta je wajensa farilla ne. Shi ya sa ne in ta bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata narko cewa za ta kwana, mala'iku suna tsine mata. To duk abinda aka yi tahdidi da shi, duk abinda aka sifanta shi da tsinuwa ko fushin Allah, ko aka sanya masa haddi, ko aka yi narkon azaba ga wanda ya yi a ranar alkiyama, wannan duk dalilai ne akan cewa wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub, manyan zunubai. Saboda haka laifi ne babba cikin kaba'irul dhunub idan mace mijinta ya neme ta ta zo ta ki. Shi yasa nema aka shar'anta mata cewa, kamar yadda ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mace mumina ba ta azumi alhali mijinta yana gari yana tare da ita, sai da izininsa, ba ta azumin tatawu'i sai da izinin mijinta, ta gaya masa yana ya ba ta izini. Saboda shi haƙƙin Allah an gina shi ne a kan musamaha, shi Allah mai yafewa ne, mai sauƙin sha'ani ne wajen haƙƙi. Amma haƙƙin ‘yan adam kuwa an gina shi ne a kan ƙauro, mutum baya son a taɓa masa haƙƙinsa. Innal insana khuliqa halu'a, haka Allah ya halicci ɗan adam. Wa innahu li hubbil khairi la shadid, akan abin da yake amfanin kansa ne alheri, wato mai tsanani ne. To shi yasa a shari'a ake kaddamar da haƙƙin, ake kaddamar da irin waɗannan huquq din akan haƙƙin Allah, saboda shi haƙƙin ka'ida ce malamai suke faɗa akan wannan, cewa shi haƙoƙin Allah an gina su ne akan musamaha, shi ko haƙƙin ɗan adam an gina shi ne akan mushaha, wato ƙauro da tsananin ruko, wato da tsananin cewa mutum sai ya bi haƙƙinsa. Saboda haka kuskure ne mace ta yi haka, sai dai ta bi hanya yanda zai zamanto cikin lumana, ta shawo kansa, ya ƙyale ta, ta samu ta yi ibada ɗin su yi tare ma, su yi tare. Amma cewar za a yi ibada, wannan ba zai hana ta tsaya da ba mu miji haƙƙinsa na auratayya ba. Na'am, in ta yi wannan sai ta tuba, sai ta yi istighfari, ta nemi gafara Allah akan abin da ta aikata, kuma ta nemi yafiyar shi mijin nata, tunda akwai haƙƙinsa, shi kuma Allah baya yafa haƙƙin wani, sai ta nemi mijinta ya yafe mata haƙƙi. To akan wannan ne nake so na janyo hankali. Shekaran jiya bayan an gama tarawih na ɗan yi bayani, na ce har yanzu akwai sauran alheri a cikin daren. An gama tahajjud wajen karfe 3:20 ko 3:15 ne, ce akwai kamar awa 1:30 na sauran dare din tunda Allah amma an an dace Lailatul Qadr ne kun ga Allah cewa yi salamun hiya hatta matla'il fajr har sai alfajr yake to daren yake karewa saboda haka nace akwai sauran alhairi a ci gaba da istighfari da zikiri da addu'o'i Allah ya yabi almustaghfirina bil ashar masu neman gafara lokutan sahur to waɗansu ƴan uwanmu mata da suka fahimci wannan sai suka yi zaman su a cikin masallaci mazansu suna taya musu waya ku fito a tafi gida dan aje ayi sahur suka ce ai mallan yayi bayani cewa akwai sauran alheri akwai sauran alheri saboda haka ba su yi shirin fitowa ba a lokacin tunda an yi bayani cewa akwai sauran alheri to ai alherin da nake nufi ba ina nufin alherin kuma da zai hana miji haƙinsa ba alherin ko a cikin mota ne ana tafiya ana zikiri ana istighfari ana hailala ana tasbihi ana addu'o'i shine ma'ana shine abin nufi saboda haka ba ana nufin cewar a kyale miji ya zauna yana ta gadi yana jira ba a'a a fita a ci gaba dai da aikin ibada har alfujir yake to wannan shine bil munasaba nace zan fadakar dan saboda wadansu maza sun zo sun koka cewa maganar da nayi ta bar baya da kura na'am amin to sai wannan dan uwa yace assalamu alaikum Allah subhanahu wataala ya kara ma mallan lafiya da imani amin mallan tambaya ta shine ina da kudi a hannun CBN deposit na BDC approval yanzu kudin ya dade a hannun banki ba a gama processing din ba kudin ya kai shekara daya da rabi tambaya ta anan shine zan fitar da zakar kudin ne ko sai kudin ya dawo hannuna ne Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi amin eh wannan kudi tunda ya zamanto kamar ajiya ne tunda deposit haka suka kira shi ya zamanto kamar ajiya ne zaka fitar masa da zakka domin zaka iya cewar ka fasa a dawo maka da kudinka kuma a dawo maka da su dan haka ba bashi bane ka bayar ka bayar da shi ne a matsayin ajiya kamar mutun ne ka dauki kudi ka bayar jingina a hannun wani amintacce to idan shekara ta kewayo wannan kudin sai ka fitar musu da zakka wannan kudin in sun kai nisabi ko in aka hada su da sauran kudin da suke wajenka sun kai nisabi sai ka fitar musu da zakka duk da jingina haƙin jingina ta fita daga hannunka domin daga zarar ta dawo hannunka ta baci daga jingina ko dai a hannun mai haƙi ko a hannun wani amintacce to amma sai ka fitar mata da zakka tunda dukiya ce wadda take taka ce kuma kana da ikon ka janye ta ta hanyar ka biya haƙi a koyaushe don haka su ma wannan kudi wanda ake bayarwa a matsayin deposit za a fitar musu da zakka idan shekara ta kewayo kuma ba wai sai sun shekara ba idan lokacin da mutum yake fitar da zakka ya kewayo to sai ya hada su tare da sauran kudin sai ya fitar musu da zakka kamar alal misali ya bayar da kudin a farkon shekarar nan cikin Muharram kuma ya saba cikin Ramadan yake fitar da zakka to haka idan Ramadan ya zo duk da kudin ba su shekara a hannun Central Bank ba amma tunda a Ramadan yake fitar da zakka kuma zai lissafin abubuwan da ya mallaka ne na kudadensa ko da waɗanda ba su kai shekara ba sai ya zamanto ya gabatar da zakkar su to su ma waɗannan kudi na da ya ajiye deposit a Central Bank zai lissafa su a cikin kudinsa da zai fitar musu da zakka to sannan wannan yace Allah ya kara mallan lafiya amin ni ma'aikacin lafiya ne a asibiti ana sa ni aikin call second on call amma gaskiya ina iya yin wata shida ba tare da nayi call din ba saboda ba a kira ni cewar akwai aiki ba mallan ana biya na kudin call a cikin salary dina ya halatta in ci kudin ko kuwa a sharuwar lafiya idan aikin an ratiya shi ne da sai an kira ka kuma ba a kira ka ba to baka saba ba abinda yake na sabani ya zamanto cewar an saba ka'ida ko kun hada baki cewa a daina kar a rinka kiranka in an baka cikin kudin call din za ku rinka rabawa to an kai wannan kaga algus ne an ci dukiya ba da haƙƙi ba amma idan bisa tsari ne kawai tunda kai second on call ne ana kiran first on call na farko ake kira kai ba a kiranka kai na biyu yanayin aikin ne yasa ba a kira ka ba to wannan abin da aka baka halattacce ne a gare ka tunda an yi ne bisa sharadi kuma baka saba sharadin ba amma idan akwai algus a ciki to shine zai zamanto an ci haramu wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan yace malam muna da kungiya ta cooperative society, sai nake so su siyo min kaya a Turkey saboda ina sayarwa. To su ba su da experience na siyan kayan kamar abin da ya shafi canjin kuɗi da farashin kayayyakin. Malam ya halatta na karɓi kuɗin na siya musu kayan, sannan in kayan sun zo na sayi kayan a hannunsu, ko ya kamata a yi. Allah ya ƙara rayuwa albarka, amin. Wannan a gaskiya akwai shubha a ciki babba idan ka karɓi kuɗin akan cewa kai za ka je kai musu. In ka karɓi kuɗin akan cewa kai za ka je kai musu, akwai shubha babba ta cewa riba ce. Sun baka kuɗi, daga baya ka tashi biya, ka ƙara musu ƙari kayan, sai ya zamanto kamar wata wasila ce ta kawai rufe mu'amalar riba. Abin da yake wajibi shine kan cewa su baka wakilci cewa kai za ka shirya musu batun canji da komai da komai. Amma duk wani biyan kuɗi da za a yi kar ya shigo cikin account ɗinka, ya tafi cikin account ɗin masu canji ko su kamfanin da za a tura musu kuɗi. Babu laifi su wakilta ka duk kai tsare-tsaren har ka shirya da 'yan canji da wanda za a tura mu kuɗin, da in ma LC ne da wanda za a buɗe mai LC, da dukkan abubuwan da ake yi. Amma kar kuɗi su, kar su su baka kuɗi, kai kuma ka je ka yi abubuwan na sayan kayan, ya zama daga baya kuma ka zo ka ce za a saya. Shi yasa malamai da suka halatta irin wannan tsari bisa tsarin al-murabahatu lil-amiri bishira, wato murabaha ga wanda ya umarnin a siyo masa wani abu shi kuma ya saya, ka'idar in aka zo wajen wakilcin zai yi wakilci ne akan karɓan kayan da kuma nemo farashin kayan daga wajen wanda su za su saya sayar masa. Amma wajen sha'anin biyan kuɗi, wannan wakilcin ba zai shiga ciki ba, saboda ya zamanto an yi nisa daga mu'amala irin ta riba. Saboda haka wannan abin da ya wajaba a yi kenan. To sannan wannan kuma yace Allah ya ƙara malam lafiya, amin. Ni ɗan kasuwa ne, ina ba wa kamfani kaya, amma wani ne ya yi min hanya. Idan aka kai kayan ta account ɗinsa ake biyan kuɗin, idan aka biya sai ya raba ribar yadda ya ga dama. Wani lokacin ribarsa ta fita mu, kuma shi babu kwabinsa a uwar kuɗin. Saboda haka idan an ci ribar naira 100 sai mu ce masa naira 70 aka ci, me hukuncinmu? Allah ya ƙara rayuwa albarka, amin. Gaskiya kun yi ƙarya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashsha falaysa minna, wanda yayi algus baya daga cikin mu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima wa in kadhaba wa katama muhiqat al barakatu fi tijaratihima. Masu ciniki biyu suna da zabi, idan suka yi gaskiya suka bayyana komai na mu'amalar ciniki za a sa musu albarka, idan suka yi ƙarya suka rufe aibi to za a share albarka daga cikin kasuwancinsu. To wannan ƙarya da kuka yi za a share albarka, ku yi abin bisa ittifaqi. Babu laifi a irin wannan. Wanda yake da hanya nau'i ne na sharika, akwai abin da ake ce mata sharikatul wuju, sharka wato haduwa hadaka bisa alfarma. Mutum da yake da alfarma za a iya bashi kaya, bashi saboda an san yana da alfarma. Kamar mutum ne yana da alaka da kamfanin buwa ko da kamfanin Dangote, za a bashi kaya bisa bashi. Wani kuma ya sanya kuɗi na ɗawainiyar ɗauko kayan da sauransu, in ya so su raba riba. In an sayar da kayan a bashi kuɗi ya je ya biya kamfani kuɗinsu, sannan ribar da aka samu a raba. Ya kamata ku yi shi ne bisa ittifaqiya. Ba a shiga cikin irin wannan kasuwanci na haɗaka da jahalar yadda za a raba riba. Idan aka samu wannan jahalar yadda za a raba riba, mu'amala ce haramtacciya, ta zama to mu'amala mai gharari. Dama ita aslan da mudharaba da musharaka mu'amala ce wadda yake akwai gharar a ciki, akwai rashin tabbas. To amma aka halatta ta saboda buƙatuwar mutane ga irin wannan nau'i na mu'amala. Don haka duk abin da zai ƙara ma mu'amalar rashin tabbas da rashin sanin haƙoƙi da abin da yake kowa zai samu, yana ɓata ta. Haka wannan ka'ida Ibn Rushd ya ambata ta a cikin Bidayatul Mujtahid. Ka'ida ce muhimmiya wanda yake za ka fahimci da yawa daga cikin abubuwan da yake ɓata irin waɗannan ciniki na mu'amala. Ka ɗauke ta ka'ida, duk abin da ya ƙara rashin tabbas da rashin sani a cikin haƙoƙi da kuma riba da za a samu, wato da lada da zai je ga kowane ɗaya daga cikin wanda aka yi haɗin gwiwa da su, duk abin da zai ƙara darar a ciki to zai ɓata mu'amala. saboda haka wannan kun ga abu ne wanda yake mu'amalar ta zaman to batacciya dan haka abin da ya wajaba anan sai ku koma ya zuwa ga wato ya zuwa ga abin da yake zai zaman to shine wato ribhul wato musharakatul mithl abin da yake idan aka yi irin wannan mu'amala a bisa al'ada wani irin lada ya kamata a ce an raba riba sai ku raba ribar bisa asali kuma ku zamanto masu gaskiya wajen fadar riba abin da yasa kenan bankunan musulunci wani lokaci suke jin tsoron irin wannan mu'amala ta wato hadin gwiwa ba sa yi sai idan da mata ne abin mamaki saboda mata sun fi maza amana sun fi maza amana a ce za a raba ma masu aiki 20,000 su je su juya abin da aka yi na riba su zo su gaya ma banki ga ribar da aka samu ga yadda za a raba to ba sa yadda bankunan musulunci su yi da maza amma inda mata ne sai su saboda mata suna da gaskiya suna da amana sau da yawa wanda zai kunga saboda gudun irin wannan ne kaga sai ya ce bari ya rage ribar da zai fada to irin wannan abin da yasa suke gudun irin wannan mu'amalar kenan saboda mu'amala ce wanda aka gina ta akan gaskiya da amana saboda haka duk abin da zai sa a yi rashin gaskiya ko rashin amana a cikin irin wannan mu'amala wato sai a guje shi domin zai share albarka a cikin ita wannan mu'amala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa sallam amin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجلي إلا على رب العالمين أتعدون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
نعم الله جل وعلا يتي كذبت قوم لوط المرسلين متانا النبي لوط سنكرية منزلني إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون يعين ده أن أوان سو لوط يتي مسو شم بكوا جيت وران الله با قوم لوط كما يند مكا أمبتا سوني متانن سودوم ده غمرا وأن ده الكريتوني أكوسا ده بيت المقدس أكان حينير متون نا تفيا دغا هجاز أمتين يشوغو تشكين جودن أردن زوا بيت المقدس زوا فلسطين dan uwan annabi Ibrahim ne shine shi da annabi Ibrahim su Allah madaukakin sarki ya tsirar daga kasar kafiran da suka yi kokarin kona annabi Ibrahim wana jainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin muka tsirar da shi da Lut ya zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ga talikai ita ce baitul maqdis kasar sha to ya Allah ya tura shi zuwa wajen waɗannan mutanen an ce dan uwan su ne saboda zaman su da yayi a ciki saboda zaman sa da yayi a cikin su ya zamanto tamkar dan kabilar amma aslan shi ba dan kabilar su bane kamar yanda sauran annabawa kamar yanda annabi Hud yake dan kabilar Ad annabi Salih yake dan kabilar Samud inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne a gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah wato ku bi dokokinsa wa ati'un kuma ku yi da'a a gare ni ku yi biyayya a gare ni domin ba za a ji tsoron Allah ba sai ta hanyar da'a ga manzo wanda Allah madaukakin sarki ya aiko dan ba za a san menene tsoron Allah ba sai ta hanyar manzo. Shi yasa dole ake hada su tare, domin wannan shine kamar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fattaqullaha shine la ilaha illallah, abashirka wa ati'un shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga duk abinda annabawa suke faɗa kenan. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, kuma bana tambayar ku wani lada akan sa, wato akan alaihi dinnan yana komawa ya zuwa ga isar da sako, bana tambayan ku wani sakamako wani lada akan isar da sako. In ajriya illa ala rabbil alamin, ladana yana wajen ubangijin talikai kadai, wato shine kadai zai iya bani lada, dan ba wanda ya isa ya bada lada akan isar da annabci in ba Allah jalla wa ala ba. Ladan sallah guda daya ba wanda ya isa ya bayar da ita, ballantana ladan isar da annabci. To da haka abinda ake fada irin da muna yara, a ce waɗansu wai in suka yi sallah ana biyan su kudade kullun, kowace sallah a naira 5 ake biyan su, a rana ana biyan su naira 25. Duk irin wato sharrin da ake ma mutane ne, ai ba wanda ya isa ya biya ladan ibada in ba Allah ba, ballantana manzanci. To amma menene hikimar da Allah yake ta ambata yasa annabawa suke fadan wannan? Dan ya sanya mutanen su su san cewar ba wani abu ake nema daga wajensu ba, maslahar kansu ake nema. Amsa kiran annabi ga maslahar wanda ya amsa ne, ba ga maslahar annabin ba, ba ma kuma ga maslahar Allah ba. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki shay'a. Ya ku bayina, da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku suna kan zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah a cikinku, wannan ba zai ƙara komai a cikin mulkina ba. Kuma da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su zamanto a bisa mafi fajircin zuciyar wani daga cikinku, wannan ba zai tawaye komai daga cikin mulkina ba. A ƙarshen hadithul Qudsi yace, ya ibadi innama hiya a amalukum uhsikum iyaha thumma uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Yace, ya ku bayina, ayyukanku ne kawai nake kiyayewa, sannan in cika muku sakamako. Wanda ya samu alheri ya gode ma Allah, wanda ya samu wani wannan kada ya zargi kowa sai kansa. Saboda haka dan annabawa suna nanata wannan dan a san cewa addini mutum ana yin sa ne dan mutum, dan kanka kake addini, ba dan annabi ba, ba dan annabi ba. Shi annabi ko da mabiya ko ba mabiya zai isar da sako. Shi yasa Allah ya sanya wani annabin ba wanda ya imani da shi sai mutum daya, mutum daya duk tsawon kiran da yayi mutum daya kawai ya imani da shi, kamar yadda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an nuna masa al'umomi sai ya ga annabi da mutum daya, da annabi da mutum biyu, sai aka nuna masa wani duhu sai ya ce waɗannan fa, aka ce Musa ne da al'umarsa, wato ya samu mabiya tili. Sannan aka sake nuna masa wani duhu habbiyun wannan, aka ce masa wani ita ce al'umarka sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba wannan shine yanzu kamar ashabul ukhdud Allah bai ambaci cewa wani ya tsira daga cikin su ba, duk aka kashe su, duk aka kashe su. Shi yasa a cikin surar da Allah yake sifarta kansa yace fa'alun lima yurid, mai yawaita aikata abin da yake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badr yake cewa, ya rabbi in shi'ta lam tu'bad, in ka so Allah ba za a yi maka, ba za a bauta maka ba, ba zai rage komai ba. In Allah ya so kar wanda ma ya bauta masa, Allah zai yi haka, kuma wannan yana cikin ikon Allah. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tawassuli da shi kenan, in shi'ta lan tu'bad, in ka so Allah ba wanda zai bauta maka. Saboda haka babu wata maslaha a cikin addini ga wani in ba ga wanda ya amsa kiran ba, ga wanda ya amsa kiran. Saboda haka annaba shi yasa annaba suke ta nanatawa, bana roƙon, bana tambayar ku wani lada, ladana yana wajen ubangijin talikai. To sannan ya fuskance su da wa'azi yace, ata'tuna dhukrana min al'alamin, kuna yanzu ku kuna zai kema mazaje daga cikin talikai, wato daga cikin talikai kuna yin wannan al'ada. Shine ya fassara ta a sauran surori, innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin, hakika ku kuna zai kema aikin alfasha wanda wani daga cikin talikai bai riga ku yin wannan ba, wanda ya nuna kan cewa su ne farkon waɗanda suka yi, wato kafin su mutane suna kan fitra, suna kan asalin halitta, ba su san wannan ba. Kamar yanda farkon halitta, farkon ɗan Adam ba san kisan kai ba, har sai da ɗan Adam na farko ya sunnata kisan kai. Shi yasa duk wanda ya kisan kai, wannan ɗan Adam ɗin, ɗan annabi Adam, da ya fara kisan kai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu kiflun min wizrihi, yana da kaso na wannan laifin. Haka duk wanda ya aikin mutanen annabi Lot, har duniya ta tashi, mutanen annabi Lot suna da kaso na wannan aiki. Saboda haka yanzu abinda ake ta yi na fitsarar auren jinsi da jinsi, da ana fitowa ana tutiya da shi, ana ado da shi, wannan duk waɗanda suka yi wannan abu ne waɗanda mutanen annabi Lot suna da wannan kamasho akan wannan, saboda su ne farkon wanda suka fara yin wannan al'ada. Kuma wannan ya nuna kan cewar al'ada ce wadda ta saba fitra, kamar yadda muka faɗa, ta saba asalin halitta, ba asalin halittar ɗan Adam ba ne. Wanda yake da wannan, wanda yake da wannan magani zai nema, sai ai masa maganin abin ta hanyar wa'azi, a raba shi da shaidanin da yake masa wannan wato fitsarin a cikin kwakwalwarsa, dan ya rabu da wannan. Amma ba wai asalin ɗabi'arsa ce da za a ce akwai wani operation da za a yi masa da zai canza shi ba. In banda haka, in banda shaidanci, ai shi ne zai sa namiji ya je ai tai masa allurar hormone dan ya yi mama irin na mace, ya zamanto haka mace, a je a cire abin nan ɗinta a mayar da ita ta zamanto mata maza, ta zamanto kamar namiji. Duk wannan abu ne wanda yake ya saba fitra. Abinda kuma wannan ayat take nunawa kenan, cewa ma sabaqa atatuna dhukrana min al'alamin, a cikin talikai, wato babu waɗanda suke yin wannan sai ku, watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, kuma kuke barin abinda ubangijinku ya halitta a gare ku domin ku, wato domin jin dadin ku na matayanku, nan kamar yanda Makki ibn Abi Talib ya faɗa a tafsirin sa, mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa azwajukum din nan abinda ake nufi wato farjin matanku, domin a nuna cewar wanda duk ya sadu da matarsa ba ta inda Allah ya halatta masa ba, ma'ana ta bayanta, ta duburarta, wannan ya aikata irin kwatankwacin aikin mutanen annabi Lot, abinda ake danganawa ga Imamu Malik kan cewa ya halatta wannan, wannan ƙarya ce ake yi ma Imamu Malik, riwaya ce wadda yake ba ta da asali, bal hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haramcin yin haka. Kuma malaman tafsiri a wajen tafsirin wannan ayat suka yi ishara akan cewar, mafiya yawan malaman tafsiri akan wannan suke cewar abinda wannan ayar take nufi, watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, kuke barin abinda ubangijinku ya halitta domin ku na abinda yake wajen matayanku, ma'ana wato jin daɗi da su ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya halitta wato ta gabansu, domin ya nuna kan cewar yin mu'amalar jin daɗi da su ba ta wannan hanyar ba tana ɗaya daga cikin aikin mutanen annabi Lot. Allah ya kiyaye mu. Bal antum qaumun adun, bar ku dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka, ai masu ƙetarewar abinda Allah ya halatta ya zuwa ga abinda Allah ya haramta, domin shi Allah maɗaukakin sarki haka tsarinsa yake. Abubuwan nan da Allah ya baka, gaɓoɓin nan da Allah maɗaukakin sarki ya baka, gaɓo wato ajiya ne, wanda kamar yanda mai risala yake faɗa, a'ana Allahu wa iyyakum ala hifdhi wada'i'illah, Allah ya taimake ni da ni da ku akan kiyaye kayan ajiyar da Allah ya bayar. Farjinka amana, al'aurarka amana ne, cikinka amana ne, harshenka amana ne da kake magana da shi, baki kenan, idanuwanka amana ne, kunnuwanka amana ne, hannunka amana ne, kafafunka amana ne, kowanne aka sanya maka iyaka, tsare wannan shine bin Allah, ƙetare shi shine al'i'tida, shine bal antum qaumun adun, ku mutane ne masu ƙetarewar abinda Allah ya halitta ya zuwa ga abinda Allah ya haramta. To da suka ji wannan wa'azi, kamar yanda yake al'adar dukkan annabawa, kira ya zuwa ga gaskiya da wa'azi. Shi abinda yasa annabawa suke wa'azi ba wai kan cewar mutum Allah ya yi shi wanda zai iya shiriya da kansa, in Allah inda Allah ya so sai Allah ya masa haka. Amma Allah ya hada mutum tare da shaydan, akwai qarin wanda yake mantar, kuma babban tasirin shaydan shine ya mantar da kai, ya mantar da kai abinda yake, ya mantar da kai kanka, fa ansahum anfusahum, ya mantar da su kansu. Shaydan abinda yake kenan ya mantar da mutum kansa, to sai ya mantar da kai alƙawarin da kai ma Allah na zaka bi shi. To shi yasa annabawa suke zuwa suke wa'azi dan su tunatar da kai alƙawarin da kai ma Allah. To da suka ji wannan wa'azi me suka ce? Qalu la in lam tantahi ya lutu latakunanna min al-mukhrajin. Suka ce wallahi idan baka daina ba ya kai Lut, zaka zamanto cikin waɗanda ake kora daga cikin gari, wato a fitar da su daga cikin gari, ka kyale mu me abinda muke so, wato saboda babu hujja. Sai aka koma ya zuwa ga wato neman ƙarfi, a neman a nuna ƙarfi. To yayin da duk mutane suka yi ma annabawan su haka, to sunnar Allah ta gabata akan cewar halakar su za ta zo. Wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sun so wato su matsa maka lamba domin su fitar da kai daga cikin ƙasa. To idan ku suka yi haka ba za su zauna bayan ka ba illa qalila, sai lokaci dan kankani. Duk lokacin da mabiya wato waɗanda annabawa suka yi musu wa'azi suka dauki irin wannan mataki, to abinda Allah madaukakin sarki sunnarsa ta zo da shi kenan, to halakar su ta kusan zuwa. Qala inni li'amalikum minal qali. Annabi Lut me sai ya fuskanci wannan tahdidi, wannan ban tsoro da suka yi masa, sai ya ce ni haƙiƙa ina daga cikin masu ƙi ga wannan aiki naku, wato na ƙi shi a cikin zuciyata. Wannan shine aƙallan abinda mutum zai iya yi idan ya haɗu da maɓarnata. In yi musu wa'azi suka ƙi, kuma ya zamanto cewar za su ɗauki mataki a kansa, wanda ba zai iya ba, domin har annabi Lut yana cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, ina ma ina da wani ƙarfi da zan hana ku ku yi abin da kuke, ko kuma in tattara kaina ya zuwa ga wata madafa mai ƙarfi, wato shiryayya, wato madafa wadda take mai ƙarfi wadda za ta tsare ni daga gare ku. Kaga haka, yayin da abin ya kai ya zuwa ga haka, ya kai kuka ya zuwa ga Allah, amma wannan bai sanya shi ya canza matsayinsa ba, ya ce ina nan akan ƙin abin da kuke yi. To wannan shine aƙallan halin mumini tare da munkari. Idan tsanani yayi tsanani, ba za ka iya canza munkari, baka da ƙarfi tunda kai ba mai mulki bane. Ba za abin ya gagara kai wa'azi saboda tsananin wato cutarwa da za a yi maka, ba za ka iya ba. To ba zai gagara gare ka ba, ka ƙi abin a cikin zuciyarka. To shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da annabi Lut ya tunatar da mutanensa, wanda yake a cikin wannan akwai tunatarwa a gare mu, kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Wanda duk yaga munkari daga cikin ku ya canza shi da hannunsa, idan ba zai iya ba ya canza shi da harshensa, idan ba zai iya ba to ya ƙi shi a cikin, ya canza shi da zuciyarsa. Shine ma'ana ya ƙi abin a cikin zuciyarsa. To haka annabi Lut ya ce ma mutanansa, sai kuma ya san cewar tunda suka yi masa wannan tahdidi, tunda suka yi masa wannan barazanar za su kore shi, ya san ƙarshen su ya zo. Ya san ƙarshen su ya zo. To sai ya ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya ubangijina ka tsirtar da ni, ka tserar da ni, da ni da iyalaina daga abin da suke aikatawa, wato daga sharrin abin da zai biyo baya na sakamakon abin da suke aikatawa. Domin wanda sako wato yana da shu'umci, ma'ana yana da tsiya, yana da rashin arziki da yake biyo bayansa da kuma azaba. To wannan abin annabi Lut ya roki Allah, kan Allah ya tserar da shi daga gare shi. Shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi adh-dhalimi, ya ubangijina in har ka nuna min abinda ake busu ake musu narkon zuwansa a gare su, to Allah ya ubangijina kar ka sani a cikin azzalimai. Mutum ya nemi tsirar Allah yayin da yayi inkari na munkari, ya ci gaba da kin abin to yayi addu'a kan Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi domin shi sunnar Allah waɗanda suke hana munkari su Allah yake tsirarwa amma idan ya zamanto ba za su iya hana munkari ba koda suna kin abin a cikin zuciyarsu to ba su da aminci cewa idan azaba ta zo ba za ta game da su ba sai dai kowa Allah ya tayar da shi akan niyyarsa to saboda gudun wannan annabawa suke addu'a tare da cewar sun sani suna inkarin munkari kuma Allah ya musu alƙawarin tsirarwa amma duk da haka saboda sun san Allah fa'alun lima yurid ne ba sa amuntuwa da cewar in azaba ta sauko ba za ta game da su ba duk da Allah madaukakin sarki ya ga musu amma suna tsoron sha'anin Allah ba sa amincewa da janibin Allah ba sa ujubu wanda yake haka ya kama wannan shine aka sunnata mana haka mumini ya kamata ya kasance Allah ta'ala yace fa najjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin na'am
najjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma damma'na al-aqabin wa amtarna 'alayhim matara maza ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
الله يقول فنجيناه وأهله أجمعين سيمك سيرد دشي دشي دا إيالانسا دكانوسو كباكي دينسو إلا عجوزا سيوة تسوهوا وتويتش ما تسا في الغابرين ta zamanto wadda take a cikin waɗanda suka yi saura a cikin azaba wato an kaddara ta cewa qaddarna innaha la minal ghabiri Allah ya ce mun riga mun kaddara cewa ita wannan tana cikin waɗanda suka wato saura a cikin mutanen saboda ita tana tare da shi amma zuciyarta ba ta tare da shi zuciyarta ta karkata zuwa ga mutanen da abun da suke yi tana yadda da abubuwan da suke yi to saboda haka wannan bai tsirar da ita ba cewar matar annabi ce Allah madaukakin sarki ya hada tare da ita saboda haka Allah zuciya yake duba wanda zuciyarsa take ta kunshi alheri to yu'tihim khayran in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra in Allah ya san alheri a cikin zuciyarku zai baku alheri kuma baka isa ba mu'amala ce da Allah baka isa ka boye ma Allah ba kanka ma zaka iya boye ma kanka amma baka zaka boye ma Allah ba ka san mutum yana boye ma kansa ko mutum yana boye ma kansa abinda ake cewa self denial kai inkarin cewar kai kana abu kuma ka san kana yi kana ganin kan cewar zaka yaudari kanka da kanka to wannan wato mutum ya ji tsoron wannan in kace zaka yaudari kanka zaka boye ma kanka da kanka ba zaka boye ma Allah ba zaka koye ma Allah ba ya Allah kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur kibtawar idanu da mutun yake yi da abinda kiraza suka boye Allah ya sani sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil-layli wa saribun bin-nahar na'am ya mutun zai koye ma kansa ka kizanta ka san barna kake yi amma ka kizanta ma kanka cewa barna kake yi kace a aini ba haka nake ba aini ba haka nake yi ba ai lokacin da nake haka din ma ai kaza kaza ne kai taima kanka tawilin ƙarya bayan kai ka san barna kake to wannan shine abun shine dai wato the self denial kamar inda turawa suke faɗa kai ka ƙaryata ma abinda kai ka san kan cewa haka ne tagiya to duk ma dai kun dai fahimci abin yanda yake kun fahimci abin kuma kun san wannan yana faruwa hatta ga mara lafiya mutum ya san bashi da lafiya ce shi ba lafiyarsa kalau saboda ba wani abu ne kuma yana jin tsoron zuwa wajen likita tsoron allura yake duk wannan yana faruwa ga dan adam to mafi sharrin wannan shine abin da ke tsakaninka da Allah ka ƙaryata cewar abin nan kai ba haka kake ba, bayan kuma ka sani Allah ya san cewa ka sani. Thumma damarna al-akharin, Allah yace sannan muka darkake sauran, wato muka halaka su. At-tadmir shine halaka wadda take za ta gama kowa da kowa. Halakar Allah yace sannan muka halakar da su, wannan halakar shine Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika Jibril ya bubbugo alƙaryar gabaki ɗaya daga ƙasanta, aka daga ta sararin samaniya sannan aka kifa ta gabaki ɗaya, bayan an ce annabi Lut ya fita, inna mawidahumus subh, alƙawarin su asuba ne, alaysa subhu biqarib, lokacin sahur aka fusar da shi, najjaynahum bisahar, da lokacin sahur kun ga lokaci mai albarka, lokaci mai albarka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fi suhuri baraka, ku yi sahur domin yin sahur akwai albarka. Tashi a wannan lokaci, lokaci ne da Allah yake tsirar da bayinsa. Najjaynahum bisahar, haka Allah yace. Suna da mala'iku suka zo suka gaya masa, qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafid minkum ahadun illa imra'atuka innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Suka gaya masa cewa ya lutu mu manzannin mu jakadun ubangijinka ne, ba za su cin maka ba, na aka ka fitar da daddare da kai da iyalanka, kada wanda daga cikin ku ya waiwaya sai dai matarka, ita kam abinda zai same su zai same ta. Sannan alƙawarin su lokacin da za a darkake su asuba ne, asuba bata kusa ba, asuba ba ta kusa ba, alaysa subhu biqarib, wannan tashin hankali a ce mutane halakar su za ta zo nan da nan, kuma aka gaya ma annabin Allah ya fita, yana fita, kuma aka ce kar wanda ya waiwaya har da ita, amma da yake bata tare da shi sai ta waiwaya, tana waiwayawa abin da ya same ta sai ya same su, aka hada da ita. To da aka yi kife da su, Allah ta'ala ya ce wa amtarna alaihim matara, sannan muka yi musu wani ruwan sama da wani irin ruwan sama na musamman, shine ruwan saman duwar wasu daga wutar jahannam, ƙonannun duwar wasu. Fasa'a matarul mundarin, ruwan saman da aka yi ma waɗanda suka yi gargaɗi ya mugusta, waɗanda aka gargaɗe su ba gashi mun karanta gargaɗin ba, ata'tuna dhukrana min al'alami watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, Allah cikin adalcinsa baya halaka mutane sai ya gargaɗe su. To sai Allah ya ce ruwan saman da aka yi ma mutane waɗanda aka yi musu gargaɗi, to wannan ruwan sama da aka yi musu ya mugusta. To gashi nan ku muna gani, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, kuna wuce su da safe, wa billayl, da kuma dare, afala ta'qilun, dan me ba za ku hankalta ba. Allah ya ce inna fi dhalika la'aya, a cikin wannan akwai aya. Wama kana aktharuhum mu'minin, amma mafiya yawan su basu kasance mu'minai ba. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, kuma ubangijinka dahir shine haqiqa mabwayi mai jin kai, ga buwayar sanan ya nuna ta jalla wa ala, ga kuma rahamar sanan ya nuna ta. Na'am.
Kadaba ashabul aikatin mursalin idbala lahum shu'aibun ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وأوفوا الكيل ولا تكونوا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المحسنين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا ترخصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم. الله تعالى يأتي كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Ma'abuta al'aika, wato sarƙaƙiya, ko wato sarƙaƙiyar daji, su ma sun ƙaryata manzanni. Ma'abuta al'aika an ce sunan sifa ce ta mazaunin waɗannan mutanen da aka aika musu annabi Shu'aib. An ce mata sarƙaƙiya saboda wuri ne mai duhuwa da wato daji kurmi na bishiyoyi irin na goruba, amma ba irin gorubar mu ba, gorubar mu ka san mai tsawo ce. Ita gorubar su ta can a wannan mantikar gajajjerun goruba ne, suna kusa da ƙasa yanda, amma kuma ganyayen su suna yaduwa sosai, suna yaduwa sosai. Idan kaga addum, ita ce suke ce ma addum, in kaga hoton ko a internet, idan kai searching a Google zaka gani, kaga irin hotunan yadda gorubar ta su take. Gorubar tana nan, ina Usman na nuna masa hoton irin gorubar ta su. To mutu asali annabi Shu'aib an aika shi wajen mutanen Madian ne. Shi ko Madian ɗaya daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ne, shi yana cikin su. Wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba, ya zuwa ga Madiyan mun turo dan uwansu Shu'aib. To waɗansu daga cikin mutanen Madiyan ɗin sai gari ya yi musu zafi, sai suka fita suka je wajen gari inda yake da dutse kamar GRA kenan, suka zauna a nan suka ware kansu. To su ma an aiko musu annabi Shu'aib, amma saboda sun ware kansu sun zama to kamar waɗansu mutane daban. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki bai ce akhuhum Shu'aib ba, idh qala lahum Shu'aib, sai yayin da Shu'aib ya ce musu, bai ce akhuhum ba kamar yanda ya faɗi sauran, saboda shi ba a cikin su yake ba, amma saboda makwabtaka Allah ya aiko shi ya zuwa ga Madian da kuma ga ashabul aika. Ashabul aika ambaton su ya zo a cikin Alkur'ani, wa in kana ashabul aikati la zalimin, da kuma nan kadzaba ashabul aikati al mursalin, da kadzabat qablahum qaum nuuh wa aadun وعاد وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وكذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وكذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. هكا أنبتون سيذو أورا رونو هدو أتكين القرآن تسوني وأن دعك أيكوما النبي شعيب tare da mutanen Madian da aka aiko masa. Shi yasa al'ada su abinda suke diddaye ne, kamar yanda mutanen Madian suke yi aka yi musu wa'azi, haka su ma mutanen ashabul aika din suke yi. Ya idh qala lahum Shu'aib, yayin da wato Shu'aib ya ce musu, kamar yanda muka aka ce ba a ambace su ba, ba a ambaci cewa shi dan uwansu bane, saboda a nuna cewar wato shi ya zuwa shi tare shi dan kabilar Madian ne, su kuma sun ware kansu daga kabilar suka zauna a wajen garin Madian, amma kusa ne duk akan hanya ne. Kuma wannan akwai ishara a cikin Alkur'ani da cewar shi ma wannan hanya ne sananne, domin Allah madaukakin sarki ya ce kadzaba wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin wa innahuma su wato da mutanen annabi Lot da mutanen ashabul qayya ashabul aika labi imamin mubin ay labi tariqin mubin, akan hanya sananna ce. Wato mutanen Makka in suka zo suna wucewa ga mutanen annabi Lot shine a Sodom, sannan su zo su wuce wajen ashabul aika, cewa shi ma wannan alƙarya ce wacce take sananna su ne. Saboda haka wuri ne wanda yake sananne a cikin tarihi, shi yana kudancin Jordan, kusa da Petra, kudancin Jordan in ka gangaro daga arewa. Idh qala lahum Shu'aib ala tattaqun, yayin da Shu'aib ya ce musu shin ba kwa ji tsoron Allah ba, inni lakum rasulun amin, hakika ni manzo ne a gare ku amintacce, fattaqullaha wa ati'un, dan haka ku ji tsoron Allah ku yi biyayya a gare ni. Wama as'alukum alayhi min ajr, ba na roƙonku wani lada wani sakamako a kansa, in ajriya illa ala rabbil alamin, ladana kadai yana kan yana wajen ubangijin talikai. Auful kain, ku cika kwanan awo, wato ku cika shi yayin da za ku yi awo ga mutane, saboda daga cikin sharrin da suke yi sun kasance suna cutar mutane wajen mu'amalar kasuwanci. Ba sa cika mudu, sai ya ce musu auful kain, ku cika mudu. Wala takunu minal mukhsirin, kar ku zamanto kar ku kasance cikin waɗanda suke tawaye mudu, wato waɗanda suke tawaye haƙoƙin mutane ta hanyar rage mudu ta hanyar dabaru daban-daban wanda wannan zamanin ya kawo nau'i na dabarun ma iri-iri kamar a sanya mita ta zamanto mai sauri ko shi yasa aka ce duk gidan man da kaga ƴan hayas suna zuwa suna sha to kaje mita suna da kyau in ba ta da kyau yanzu ma sai a hada da ƴan adaidaita sahu duk wanda mitar sa ba ta da kyau an sani tunda ka san hada baki ake yi da ma'aikata sai a je a ba su masu inspection duk ana yin duk tsarin hizba ya zo da shi a cikin kamar yadda yake a cikin shari'a ana zagawa a je in an je a dauki kwanan mu a dauki mudu a gani an lotsa shi ko ba a lotsa shi ba in scale ne an daidaita shi ko ba a daidaita shi ba tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yin wannan to shine wanda ake yanzu price control da quality control da customer protection da wani ne duk ana fadar su duk asalin sa musulmi tintini suke yin wannan to wannan yana daga cikin abin da suke yi wanda Annabin Allah ya musu wa'azi da su bari wala tabhasu an-nasa ashya'ahum kada ku tawaye wa mutane abubuwan su wato kada ku tawaye musu haƙoƙin su ta hanyar kwace ko sata ko sane ko yaudara ko zamba cikin aminci duk inda zaka ci dukiya ba da haƙi ba shi yasa a shari'ar musulunci sai Allah ta'ala ya zo da ita da sifa wadda take mai gamewa ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ku wanda kuka imani kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar rashin wato ta hanyar cuta ta hanya ba da gaskiya ba illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wanda aka gina shi a bisa yarjejeniya tsakaninku to nan Allah ta'ala ya ce ga abinda Annabi Shu'aib ya ce musu wala tabhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan kasa wato kuna kai komo da yin wannan barna wato menene barna shine wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja kada ku rinka tsayawa a kowane wato a hanya kuna hana mutane shiga addini kuna ba su tsoro kuna tsoratar da su kuma kamar yanda yake cewa wata tuna fi nadikumul munkar kuna da dakin taro kuna zai kema ayyukan munkari wato suna da club dakin taro wanda anan ake shirya badala da ake tsara yadda za a cuci mutane da dukiyoyin su to wannan duk shine abin da barnar da suke yi wanda annabin Allah yayi ijmali yace kada su wattaqullazi na'am na'am wazinu bil qistasil mustaqim mun tsallake wannan wazinu bil qistasil mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda yake na adalci madaidaici wato kada ku canza harshen ma'aunin kun san akwai bambanci tsakanin mudu wato mudu da ma'auni mudu yana auna yawa ne shi ko ma'auni yana auna nauyi ne akwai abin da yake yawan sa ake aunawa shine kamar zakka kun ga awo ake yi sa'i akwai abin da yake kuma nauyi ake aunawa kamar kudi na'am
wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwali qalu وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصالحين قال ربي أعلم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز
Allah ya ce wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwali yace annabi shu'aibi yace kuma ku ji tsoron wanda ya halicce ku kuma ya halicci wato halittun farko sune waɗanda suka gabace ku wannan yana daga cikin wa'azin da ya musu wato ku ji tsoron Allah da ya halicce ku kai kanka in ka tsaya ka duba kaga yadda Allah ya halicce ka kai ba komai bane Allah ya halicce ka to ka san wanda ya halicce ka abin ka ji tsoron sa ne domin shi da ya halicce ka shike da ikon ya hala shike da ikon ya dauki ranka shike da ikon ya amfane ka ko ya cutar da kai kuma ba kai kai kadai ba wal jibillatal awwalin da kuma halittar farko wato waɗanda suka gabata na daga al'umomi ka duba yawan su duk Allah ne yayi su da yayi musu wannan wa'azin me suka ce Allah ya ce qalu innama anta minal musahhari suka ce kai ba komai bane face waɗan cikin waɗanda aka isa matuƙa wajen sihirce su wato an sihirce shi wanda har abin ya taba hankalinsa bai san ma abin da yake faɗa ba har wai dan yana wata ibadar sallah zai zo ya ce ga yadda zamu yi da dukiyar mu duk sanin mu da economic zai zo ya nuna mana ga yadda zamu yi to duk irin wannan abin da suka faɗa suka haka suka zo suka nuna masa wama anta illa basharun mithluna kuma kai ba komai bane face mutun tamkar mu wa inna dhunnuka laminal kadhibin kai hakika ma mu mun tabbatar kan cewa kai kana daga cikin makaryata zannu anan da ma'anar yaqini ne wato suka ce mu kawai kai makarya sun tabbatar cewa yana daga cikin makaryata isa matuƙa wajen ba za su yarda da shi ba fa askit alaina kisafan minas sama kai ka saukar mana da yankin sama na azaba in kunta daga sama in kunta minas sadiqin in kana in ka kasance daga cikin magaskata wato annabin shu'aib yana yi musu gargadin cewa azaba za ta iya zuwa musu daga sama suka ce to ka kawo mana azabar daga sama yankin sama ya fado kanmu iyakar kafirci kenan to me annabin Allah yace qala rabbi a'lamu bima ta'malun sai yace ubangiji na shine yafi sanin da abin da kuke aikatawa ka san wannan isa matuƙa ce wajen ban tsoro annabin Allah mai fada daga Allah ya fadi wannan to in mutun yana da rabo zai ce kai wannan al'amarin fa ya kamata a tsaya a duba al'amarin nan ya kamata a tsaya a duba al'amarin nan to amma da ya ga musu haka wannan bai sanya su sun ji ko gizo ba fa kadzabuhu Allah yake sai suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmiz zulla sai azabar ranar yankin hadiri bakin hadiri ya same su innahu kana azaba yawmin azim lalle shi wannan azabar ta kasance azabar rana mai girma mecece azabu yawmiz zulla wato sai Allah kamar yanda malaman tafsiri suka ambata ya sanya musu wani tsananin zafi dama kuma sun baro cikin garin Madian sun zo wajen gari dan su sami iska zafi ya same su sai suka fita daga cikin bushoyin nasu suna neman inda za su sami iska sai wani daga cikin su kawai sai ya ga hadiri yankin hadiri sai ya je ya ce bari ya je ya samu inuwa sai ganin haka sai duk suka tattaru sun tattaru wai sun sami inuwa ashe azabar Allah ce kawai sai aka yi musu ruwan wuta daga sama wannan inuwar ta koma wuta ya kona su gabaki daya su alsabul aika kenan su ku ashabu madyan su fa akhadathum ar-rajfa fa kadzabuhu fa akhadathum ar-rajfa su girgizar kasa ce da kuma wa akhadha alladhina zalamu as-sayha wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha kamar yadda yake a suratu hud da kururuwa su madiyan akai musu girgizar kasa sannan akai musu tsawa wanda ta halaka su ko wanda zai nuna maka mutanen biyu ne domin yadda aka halakar da su daban ne inna fi dhalika la'aya a cikin wannan akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba mu'minai bane wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka shine dahir mabuwayin ubangiji kuma mai jin kai da wannan ne kissoshin mutane kissoshin jinsin mutane bakwai da suka zo jinsin kafirai bakwai da Allah madaukakin sarki ya kissanta ma manzon sa sallallahu alaihi wasallam domin rarrashi a gare shi da cewar Allah madaukakin sarki baya kyale masu karyata annabawa saboda haka kada ya damu dan da bai zo musu da aya ba dan wa'azin da yake yi ba sa amsawa karshen su yana zuwa kamar yanda karshen waɗannan yazo kuma tsira zai tabbata gare shi da wanda suka bada gaskiya da shi kamar yanda yake Ar-Rahim shine mai jin kai ya tabbatar da tsira ga waɗannan annabawa da mabiyan su wanda suka yi imani da su Allah ka sanya mu a cikin tsirarru Allah ka kare mu da kariyarka ka tsirar da mu tare da wanda kake tsirarwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwan marasa lafiya wadansu sun yi wasici kan mu roƙa musu Allah wadansu kuma suna ji muna addu'a kan marasa lafiyar su kuma suna aikowa kan Allah madaukakin sarki ya ba mu yan uwan su lafiya ko su kansu Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu abin da yake damun su Allah ka gaggauta musu waraka daga gare ka Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka inganta mana tattalin arzikinmu Allah ka inganta rayuwar wannan al'umma Allah ka inganta wannan kasa tamu Allah ka ije waɗannan musibu da ibtila'i da muke samu a cikin wannan kasa tamu Allah waɗanda suke kokarin tada zaune tsaye a cikin wannan kasa tamu Allah ka maganta mana su Allah ka yi mana maganin waɗanda suke barna suke zubar da jini suke garkuwa da mutane a wannan kasa Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka bada sultani da iko akan su Allah ka karya karfin su Allah ka dakusar da kaifin su bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka saukar mana da rahmarka da jin kanka ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ij'alna mimman wufiqa liqiyami lailatul qadr allahumma wufiqna liqiyami lailatul qadr allahumma wufiqna li lailatul qadr ya rabbal alamin waj'alna mimman qamahu imanan wahtisaba waj'alna minal maqbulin اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر الكريم اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين